بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل من أهل ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يقول مع الله من يذكرني من قال يقول ونبايا لمنصومي أبو رسوة كني من الله لجزء لتجرى وصفا يا قال أن تذكر جمعة وأن فصل الله جيني البركة فصل الله جيني عمر جيني الخطاب masallaci da aka fi da masallaci jami'a da cikin wajen zai ya da cikin tarihin Najeriya don ci gaba da karatun littafin arba'una hadisan fi manasik wa manasik al-mu'minin, wato hadisai 40 wadanda suke yin magana suke bayyana fadadar uwaye mu'minai mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallafa Abu Abdullah ibn Salim Zariya. Allah madaukakin sarki ya yabi matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa wa azwajuhu ummahatuhu, matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uwaye mu'minai ne. Don haka duk wanda ya gamshi mu'mini ne to dole sai ya ji matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin uwa take gare shi, wanda yake aqidar Qur'ani sunna wal jama'a cewa matan Annabi muna girmama su kuma muna jarumta. To wannan karatu ya samu baiko wajen kwashin wata 5-6 da suka gabata, domin mun dakatar da karatu muna littafi tun ranar 22 ga watan 3 shekara ta 2020, yau kuma muna 30 ga watan Agusta shekara ta 2020, kuma yau ya yi daidai da 10 ga watan Al-Muharram da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1442. Idan yan uwa ba su manta ba, gabanin ba ta fito ban corona, mun yi tarihin uwar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na Khadija bint Khuwaylid, wacce manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kota kamar yadda ita ma ta kori mutuwar hadisa na da Khadija ta daga ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hankali manzala ya shiga damuwa. Bayan yin tarihi na da Khadija, muka kawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake karantar da falalarta. Mata ta biyu ita ce na da Zawja bintu Zama, Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta. Ita ma mun yi tarihin ta, kuma mun karanta hadisan da malam ya kawo a kan falalarta. To yau insha Allah za mu tashi a shafi na 19 za mu tashi a tarihin ɗaya daga cikin ƴan lelan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. In ka ga dama ma ka ce matar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi so cikin duniya kamar yadda ya ambata da baki, kuma matar da ta kokare ma ƴan shi'a ido a duniya babu wata mace wanda ƴan shi'a suke gaba da ita suke tsokanta kamar da Aisha radiyallahu ta'ala anha wa Allah, yau insha Allah za mu karanta dalilin da ba ta makaranta hadisi da suke magana a kan walaliya. Malik ya ce, tarjamatu mujibatun li ummul muslimina Aisha binti Abi Bakr radiyallahu anha, takaitaccen tarihin uwar mu'minai na Aisha diyar sayyidina Abi Bakr, Allah ya kare shi daga gareta. Malik yace ismuha wa nasabuha radiyallahu anha, cikakken sunanta da kuma dangantakanta Allah ya kare shi daga gareta. Sunanta Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن مرة ابن كعب ابن لحي رضي الله عنه. كما إذا بك عم بجاء بايا لا ربا وقنا جوتك إياه والطريقة بلا ربي إذا بكسا هم لا ربي كتير سونك زي قيا بطا سونم بابنك زي قيا بطا كاكنك زي قيا بطا سونم بابنك سنك زي قيا بطا sunan kakan kakanka zai gaya maka. Ma'ana ba dare mai zai iya haddace sunan kakannin mutum goma ko fiye da haka. Wannan ya sa ka ga alaƙa tsakanin Larabawa ba ta yanke. Amma mu yanzu a Afirka musamman mu a ƙasar Hausa, duk wanda ka tambaye shi sunansa, sunan babansa, sunan kakansa, wanda ya yi ƙoƙari shi ne zai gaya maka sunan baban kakanni ko kuma kakan kakanni. Ya kawo da kakan kakanka ba su sani ba, to shi sa sai ka ji da ɗan uwanka ka ce mai gure shi ka ji zarafin shi alhali musamman ku ɗaya kuna da alaka. To ita na Aisha bayan kasancewar ta matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma dangin annabi ne suna da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, auren zumunci ne can a tsakanin kakanni. Sunan ta Aisha bintu Abi Bakr, Aisha ya sayyidina Abi Bakr as-Siddiq mai gaskiya kuma mai gaskatawa. Shi kuma sayyidina Abu Bakr ibn Abi Quhafa dan Abu Quhafa kakan shi kenan, ibn Amir dan Amir, ibn Amr dan Amr, ibn Ka'b dan Ka'b, ibn Sa'd dan Sa'd, ibn Jamil dan Jamil, ibn Murra dan Murra, ibn Ka'b dan Ka'b, ibn Luhay dan Luhay. Tare da ma na Aisha sun hala sun hada alaka da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sallallahu alaihi wasallam ka kai shi suna Ka'b dan Luhay. To yanzu ana yanzu ka kallon na Aisha guda ne suka fito mu yirga muka ce sunan ta Aisha bintu Abi Bakr waye Abu Bakr babanta, ibn Abi Quhafa waye nan kakanta, yanzu mun samu kakanta guda nawa? Daya. Ibn Amr nawa? Biyu. Ibn Amir biyu, ibn Amr uku, ibn Ka'b hudu, ibn Sa'd biyar, ibn Tamim shida, ibn Murra bakwai, ibn Ka'b takwas, ibn Luhay tara. Wane ne zai kawo kakanni guda tara? Zai wahala, zai wahala ka iya gano kakannin ka guda tara? To wannan ba daidai ba ne. Idan ya zama iyayenmu da kakanninmu sun yi sakacci a wannan ɓangaren, to mu yanzu kar mu yi sakacci. Ka yi ƙoƙari ka rubuta diwani, wani tarihi, sunanka da sunan babanka da sunan kakanka da sunan baban kakanka da sunan kakan kakanka an samu, ka ajiye a cikin taskarka. Idan yaran suka tashi sai su gada, su kuma su gadar mawa ƴaƴan wa haka za har a samu cikakken tarihi. Dole shine da tsari, wato cikakken sunan da Aisha manzilan tuha radiyallahu anha daga cikin matsayinta zawjatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, matar annabi ce ko ne Aisha ta matsayi haka da kuma haka ba a ce ke matar annabi ne kawai Aisha, to ya ishe ki daraja ya ishe ki falala. To ita na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ba dan ma ta faya ba, wa ahabbu azwajihi ilayhi, Allahu akbar, kuma ita ce mafi soyuwar matan Annabi a gurin sa. Duk a matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wata mata da nana, wato manzo Allah yake son ta kamar wa لعائشه المبرح من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وجه اكب كبن الدعيه اكب برن الدعيه تنجد فمن سمي مجابفين الله تعالى جالسا معنى نرائشة كيشيا حليو سنة ذنبت لبزنا ما جمعت لبزنا لها لا لكن أبي جيبا جد كيشيا قبل تشداه وقبل لا لك مظالة صلى الله عليه وآله وسلم وشراني أي تفيا ذات تفيا بايق أنت فأنت عنده سيجري مظالة صلى الله عليه وسلم سيجري أجاجي جنيا قوانا نرائشة kamar sauran mata da kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna kan raƙuma sai ya zama an kwantar da raƙumin nan Aisha dare yayi garin Allah ya waye an tashi za a tafi nan Aisha farka wacce za ta yi ta nemi farkan da zai tarasa sai ta tsaya tana ainihin neman farkan ta da bata ga farkan ba mazala sallallahu alaihi wasallam bai san nan Aisha ta fita daga ainihin ɗakin raƙumin ta ba mun fata sunan ɗakin raƙumi ba zai iya cinawa raƙumi ana ne wani ɗaki mata na shiga kai da larabci ai ba larabci kike yi ba to da larabci a sun yi da larabci fahima to ba larabci kike yi ba ya sun yi dawo ka da rubuka ai na tuba wani matsalar abokan lajen zare ya kawo da cikin waka shigo ko a inda zan jari sunan shi garbuka wannan ɗakin da ake sama raƙumi to da aka tashi kai mai jan raƙumin na Aisha kana zuwa ko sai ka ja igiyar raƙumi raƙumi sai ya yi me ya zaka yi tana ciki sai aka shigo cikin gari na Aisha kuma tashi da daji tana neman tsarkar ta bata gani ba cikin sabanin sallallahu alaihi wa alihi wasallam mazala yana da tsari a tafiya idan za a tafiya da tawaga ba Allah ya san aje mutum biyu ko uku yake ku tsaya da tsanshi mu mu tafi ku kan ku tawo sai daga baya me hikima ta yi yiwa ana tafiya wani lalura ta kama shi a tafi a bai su waɗannan sai su ne sai su tawo da shi ko kuma wani ya yadda abin shi ko wani ya yi mantuwa su suna baya wanda ya yi mantuwa ko yadda wani abu sai su ɗauka sai su tawo da shi wannan sahabi shi yana can baya kawai sai ya gani mace abokan daji ta zo ta nemi abokan tafiya ta rasa annabi kuma ya fara ku hafai su ne yana ganin da sai ya gane matar annabi ce kawai sai ya suka ja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana har da an bar matar annabi yana kan raƙumin shi sai ya sauka yana sauka a kan raƙumin shi sai ya kwantar da raƙumin nana Aisha sai ta haura kuma sai ya ja raƙumin sai cikin gari ko da aka zo Madina ana duba waɗanda aka dawo yaƙi aka nemi nana Aisha aka rasa can hankali ya fara tashi ba gana da Aisha ba can sai a ga Mifa sahabu a cikin Allah ya sallam ya shigo garin Madina yana ana ganin ya shigo garin Madina sai aka ga kuma ga nana Aisha a sama da wuri to a daidai lokacin Abdullahi ibn Salul shugaban munafikai shi ya fara ganin yana ganin nana Aisha da wannan sahabin annabi kawai sai ya rubo a wajen ya shigo cikin gari ya ce wai wa ake nema ne aka ce nana Aisha ta yi ba a ganta ba sai ta kanku ba ta lokacin ai ta tsaya da alaƙa ne da wani ai ba ta tsaya ne shi ko bai san tawar garin ba yana shigowa cikin gari da nana Aisha mazalar kuma da sallan ita nana Aisha ba ta gaya ma annabi sarkar ta ya faɗi ba da ta gaya ma annabi sarkar ta ya faɗi ta ga annabi ba zai ce a kan bayi zai tsaya ya tabbatar kuma yana da wani labari to annabi ya nemi matan shi a rafa kuma ga shi yanzu wani munafiki ya ainihin cewa ai sun tsaya su gani kuma sun tsaya da namiji yake da ni shi musamman kuma a kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kishi kafin ka ce mai magana ta yaɗa gari kun ji abin da wani yayi kun ji abin da wani ya yi shi ke nan nana Aisha tana zuwa annabi ya canza ta kusa hankali ya tashi manzo Allah ba zai iya bantatawa ba tunda bai gani da ido ne ba kuma zai iya karyatawa ba tunda a bayan gidan shi aka yi ana ta tururu ne muna fuskantar cewa yana Aisha ta yi zina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin ya tashi, manzo Allah ya shiga damuwa. Sahabbai da suka lura manzo Allah hankalin ya tashi, sai zina alwata ne zai sa manzo Allah ya ce, ya Rasulullah, wanda ya sa ka daga hankalin kai, kace to mata ta na zargin ta da zina. Sai sai ta lishe to da ta zaka fara fuskanta, ta fake ta kawo wata. Abin tambaya, na Aisha ta shiga cikin wannan magana? Ba za ta shiga ba. Kai ka ce sai na alba ya goyi bayan abin ne, shi yasa idan kana kan tarihin magabata su ya kira abin da ku gane bai kira sai su dinga bibiyar irin waɗannan maganganun suna kuka wani fa'adi akan wani fa'adi. Ai mai hankali baya shiga fadar sahabbai, kamar kai ne ka koma gida ka tarje mahaifiyar ka ta ɗauko mujiya ta ɗaɗa ma babanka a gadon bayan sa, wa za ka shiga mu? Mamanka da babanka suna fada wa za ka shiga mu? Mai hankali ne zai yi, sai dai ka raba, sai dai ka ba da shawara, ba ka da wani wanda ya kone dukkan su mamayin su dai a wurinka. To da haka Nana Aisha ta shiga damuwa, sai da haka ɗauki tsawon lokaci daga baya sai Allah ya saukar da ayoyi daga sama ya wanke Nana Aisha ya nuna ba ta yi zina ba, kuma waɗanda suka yi wannan shirin haka fallasa asirinsu, sai ya zama Nana Aisha an wanke ta kyakkyawan wanki daga sama sammai guda bakwai. Amma abin da zai yi ila yau mina a zaƙen shi'a suna cin mutunci na Aisha, kuma yau mun yi digam da kasa, yau ga shi yau kula Ashura ranar da ake wulatar da na Aisha a duniya, mu kuma yau muke azumi kamar yadda ya tabbata shari'a ko kuma ne a nan fagarin nan an yi mulkin na Aisha ana duka ana cewa ta yi suna a nan garin nan da zariya ba a nan garin nan bai shi a cikin wannan abu. Amma alhamdulillah yanzu ya zama tarihi, har abada ba za a mai wannan abu a zariya ba insha Allah. Allah kar ka mai mai ja mana wannan bayyan ainihin al'amari. To da haka Nana Aisha ita ce wacce Allah ya kubutar da ita daga can saman sammai guda bakwai, ina fata an gane. To shine malam yake cewa al-mubarakatu min fawqi sab'i samawati, wacce aka kubutar da ita daga saman sammai guda bakwai radiyallahu anha, Allah ya kare ta a gare ta. To kanna Aishatu bi ummi Abdullahi, ana mana Aisha al-kunya da uwar Abdullahi, kuma nan kalma akwai abin da ake ce mishi laƙabi, akwai abin da ake ce mishi al-kunya. Abin da ake nufi da al-kunya shine a danganta sunanka da sunan babanka ko sunan danka. Cikin babbai akwai da ba a kira sunan shi kai tsaye, kamar Abdullahi ibn Abbas, ana ce mishi ibn Abbas danwa dan Abbas, akwai Abdullahi ibn Umar, Abdullahi dan Umar. Yanzu wannan al-kunya shi an danganta shi da waye? Baban shi. Akwai da kuma ake ainihin mushi al-kunya da ɗansa, a ce Abu Abdullahi ko Abu Abdurrahmani ko Abu Hafsi da makamantan wannan. Wannan shi ake ce ma al-kunya. Al-aslu ana so a yi maka al-kunya ne da sunan babanka da ya haife ka, misali sunanka Muhammad, sunan babanka Ibrahim, sai a ce maka Ibnu Ibrahim ɗan Ibrahim, ko kuma sunanka Muhammad, sunan ɗanka Abdullahi, to ana so a dinga ce maka baban Abdullahi ko da Larabci ko da Hausa. Ya ga cikin kyakkyawan ɗabi'a ta Larabawa ba ka kira sunan mutum da ba, mu kuma ya ga cikin mummunan ɗabi'a da muke da ita a yau a ƙasar Hausa ba a da ba. A da duk wanda ya girbe ka sunan shi yaya, duk wanda ya haife ka sunan shi ne baba, kanin babanka kanin maman babuwan babanka baba ne. Amma a yau al'amari ya lalace, sai ka ga kani yana kiran sunan wani shi daban. Yau an wayi gari yaro yana iya kiran sunan kanin ubanka, in ma ya tashi yin al-kunya sai ka ji ya ce baban su Mubarak, ma'ana shi ba baban shi bane, kai ba baban shi bane, kai kanin baban shi ne, kana da ɗa Mubarak, in ya tashi sai ya ce baban su Mubarak, wannan ba daidai bane. Ka koya ƴaƴanka su dinga ce ma yayyinka da ɗanninka baba, abokanka baba, kai wanda ma ba su san shi ba daidai bane yaro ya kira sunanka gaba, kuma ana girmama mutum saboda dalilai ne ba, kana girmama mutum in Allah ya bashi ilimi, ba daidai bane mutum Allah ya bashi ilimi don ka girme shi ko ka haife shi ka kira sunan shi gaba.
ba daidai ba ne mutum Allah ya ba shi sarauta ko da ta mai unguwa ce ka kira sunan shi da kai wannan ba daidai ba ne rabbe da dai yalla kai duk ba ka daka ba Allah ya ba shi wani mulki na siyasa wani rabu ka girmama shi Allah ya ba shi dukiya akalla ka ce mai alhaji ko kuma yaran matasa ciya man ko na makamancin wannan wannan babi ne na girmamawa yana da tsaye a addini to na Aisha ma ba a kiran sunanta da tsau ana mata alkunya da uwar Abdullahi to amma abun ban mamaki ana ce mata uwar Abdullahi alhali kuma Aisha ba ta bayewa ba kuma mun ce ana mutu alkunya ne da sunan wa dan sa kowa ko baban shi akwai kuma abin da ake ce mai lakabi shi lakabi ba alkunya ba ne misali ni sunana Shu'aibu Salu da aka yanzu cika asalin sunana Shu'aibu sunan mahaifina wa Salu amma alkunya ta Abu Abdullahi saboda babban ɗana sunan shi Abdullahi amma a rubuce-rubuce na za a ga an sa Abu Abdullahi Shu'aibu Salu Zaria yanzu wanne ne sunan Shu'aibu wanne ne sunan mahaifin Salu wanne ne alkunya Abu Abdullahi wanne ne lakabi Zaria Zaria shine lakabi zaka za a iya ce maka Alhaji Lawandi Tabaku Tabaku alkunya ne ko lakabi lakabi kina fata ku ji wannan to wannan yana da asali a cikin addinin musulunci to ita na Aisha ana mata alkunya da uwar Abdullahi kun ba ta bayewa ba to amma ya ake ce mata uwar Abdullahi ba ta bayewa ba sai malam ya ce qila malamai sun ce kannaha bizalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mazala sallallahu alaihi wa sallam ya mata alkunya da abu da ummi abdullah ashe ya halatta baka aihu ba kuma a ce maka baban wani qila ma baka da mata kuma a ce maka baban wani ma'ana idan Allah ya sa ka ya fara za ka sa mushi wani ko kuma idan kana da wa yana da da ko kana da kan yana da da to za a yi maka alkunya da sunan wan dan wanka ko dan kanin ka domin dan wanka bai matsayin shi a wurin ka dan kai mazala ya maka alkunya da ummi Abdullahi ne bibi ukki ha Abdullahi ibn Zubair da sunan nan yan uwarta mai suna Abdullahi ibn Zubair na Aisha tana da uwa mai suna Asma ita kuma Asma yanna na Aisha tana da ta sunan shi Abdullahi ibn Zubair to sai annabi yana kiran da Aisha da sunan yana mata alkunya da dan yarta mai suna Abdullahi ibn Zubair sai yana ce mata uwar Abdullahi wakila wasu malamai suka ce inna asfaqat min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kufran na Aisha ba ta taba yi wa ba amma ta taba samun ciki ta yi bari to da kai bari fa sallallahu Abdullahi sai annabi ya sa bari suna Abdullahi kuna gani ba ashe ya halatta matar ka tana da ciki tun kafin ta yi wa ba ta suna kamar yadda ainihin annabi Yahya aka same suna tun kafin a same cikin shi ya Zakariya inna da wani shuruka bi gulabi nismuhu Yahya lam nabi Allahu min qabl sabiya kin tabarin kai a waya da ka ce sunan babban danka wani kuma kamar yadda ya halatta matar ka tana da ciki ba ta yi ba ka san abin suna kamar yadda ya halatta ranar da aka yi haihuwa ka sa matar ka suna ba dole da ranar bakwai ba shi ranar bakwai ba a so abin haihuwa ya wuce bakwai ba mai suna ba ne amma za a iya mishi suna yaushe kafin nan kuma ya halatta matar ka ta yi bari ka ce me aka samu ai namiji to sai ka ce da ya rayu sunan shi Abdullahi mace ce da ta rayu sunan ta Asma amma bari ya kasa shi akwai bari wanda bai kai wata huɗu ba ba a lissafa shi a mutane amma in ya wuce wata huɗu ana lissafa shi a cikin mutane da haka na Aisha da ta ci darajar ta annabi ya mata alkunya da mama Abdullahi ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها من ظن يا عرمات ابو جابو شاديا كريك وني النبي يا عرمات انا شاديا اما يا زونا دكر اكو ما تاجي النبي يا زو يا اولي سو بي زونا سو بي سكي saboda annabi ya ga zaman ba zai yi ba sai ya sake su ashe ya halatta da mutum ya saki mata ba ne ki bane amma ya zauna zaman aure da mata guda tara amma duka matan annabi ko duka su zawarawa ne annabi bai taba auren budurwa ba akan jana'i ashe dan ka auri ba zawara ba kai ne ki ba hasali ma annabi da ba zawara ya fara shi sai ya kare to amma abin da baya menene matsayin auren ba zawara sunna ne ko ba sunna bane ba sunna bane sunna ne to suwa yi take sunna ne sunna ne me ba ku ce sunna ne saboda annabi ya yi shine dalili malam sai ka ce ba sunna bane me dalili
annabi ya yi umarni a cewa dabbe jazu
na
dabbe da aure budurwa ba yana wasa yana wasa
ba to jiyoyi shi mun shi ba sunna ba ko da ai wani ya aure ba zaura annabi ya ce wa ka aure ya ce ba zaura annabi ya ce me ba ka aure budurwa ba
ga maganar annabi akan aiki
akan aiki wannan kaida ce sunna to amma magana ta gaskiya auren ba zaura karkace sunna halal ne akwai abubuwa da yawa kuma annabi ya yi sunan su halal ya halatta kana saurayi shekara ta 18 ko 28 baka taba aure ba ka auri ba zaura ne shekara 50 ka samu kai wuf da shiga ko ce wuf da kai musamman ta da nerori ko ba haka ba wannan ya halatta babu wanda ya hana shari'a babu wanda ya hana ina fata ka ji wannan da kyau to amma wannan halal ne karka ce sunna ne halal Allah ka dace da kuma tabbas annabi ya fifita mutum ya aure budurwa a kan bazawara sai dai akwai lokacin da auren bazawara ya fi misali kai ne kake da mata kun haye ta ƴaƴa biyar takwas goma ƴaƴan ka sun shiga jami'a kana da ƴaƴa manya kana ƴan mata manya sai kuma ka auro yarinya budurwa ta haka to kaga baka nemi zaman lafiya sai su gaba kishiyoyin juna a sai ka nemi wata dattijiya wanda ƴaƴan ka za su girmama su su dinga ganin a matsayin uwa kake take a wurin amma ko da za ka aure budurwa ba sai ka tudu a gari ai dai shi fa halal halal ne baka saba ma Allah ba amma idan kana son gidanka ya zauna lafiya sai ka aure wacce za a zauna lafiya saboda yadda yake kamar ko da haka yanzu duk mata annabi zawarawa ne amma da na Aisha ita kada yake budurwa wannan falala ne ko ba falala ba falala ne walam yanzir alayhi wahyi fi lihati ra'atin ghayriha Allahu akbar wannan wata falala ce ba kama ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a taba saukar mishi da wahayi yana kwance a bargon wata mata cikin matan annabi ko ba ce na Aisha kuna ganewa manzo Allah yana kwance da matar shi na Aisha malaika jibril sai ya fako mai da wahayi na Aisha ta kanje na kanji jikin annabi yayi babi gumi yana keto mai sai in fahimci malaika jibril ne yake fako mishi da wahayi duka sauran matan annabi ba a musu wahayi ba a ma annabi wahayi yana kwance a shimfiɗa wata mata a cikin matan shi face da na Aisha walam yakun fi azwajihi ahabbu ilayhi minha cikin matan annabi kam babu wacce annabi yake so kamar ta Allah ya kare ta alheri ashe wanda yake so kamar idan kana da mace fiye da ɗaya dole ka fi son wata a sama ta wannan ɗabi'a amma abin da ba a so ka fifita wata a kan wata dole in kana da mata biyu ko ku ka fi son wata a kan ɗaya amma ba daidai ba ne wannan kullum shinkafa da nama zuƙu-zuƙu ita kuma wannan sai dai ta ci teba ko kuma a samu mata gari ita wannan karya wacce farfesu da shayi da kwai da dankalin turawa wannan kuma ku duba su da wannan haramu ka daidai da baka su
in ya zama su ita waccan mai cin wannan
abubuwa a wani kudin da ne shi ke nan gobe ya yi yara gumi na nake ci amma kai a matsayin ka ne mai gida baya halatta ka zo yi ma matan ka dinki wannan ka sai mata leshin 60,000 wannan ka sai mata 20,000 wannan haramun wajibi ne kai musu dinki iri daya 60,000 50,000 goma kowa ya kai tabibita wallahi kokarin sai amma ya fara mu shari'a wai da ka aure ya talaka sai ka bata tuwo dawa akawo da shi ka babaci wai in mai kudi kuma kai bata farfe sun bawo tabbas malamin cikin sun bazana amma kuskure Allah cewa yayi annabi cewa yayi ka daidaita pp ko a wajen so Allah ce walan tasfihu an jahilu bainan sahi wal haram sai Allah ya ce fara tamilu kullal bayn wa tazaru hakal muhallaka Allah ce ba za ku yi daidai da soyayyar mata biyu a ran ku yanda kake son Fatima haka kake son Aisha kun ji ta son bayani ba Allah ya ce ko kun ji ban haka ba za ku yi sai Allah ya ce fara tamilu kullal bayn kar ku karkata dukkanin karkata shine abin da malamin su wajen suke cewa wannan ka sai mata kaji da kaza da kaza wannan kuma ka batta da yayin wato kaskantaccen abinci Allah ya ce fata da ruwa kan muhallaka ka batta kamar wata ya wani jefaffen kuma wani aka rafi wannan ba dai ba ina fata an gane da aka misala kuma da sunan al'umma dai ya kusan da Aisha gaba daya ومن خصائصها يا بتن حبيبنا عائشه تكي انت دشي اكثر صوره ماجا انها اعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما كان ابو باب وجه دي كذا بعد سكينا عائشه دي بل هي اعلم النساء على الاطلاق كاي با ما كان ابو باب دي دنيا باب وجه ما سكينا عائشه دي مقدمه دنيا كف دوما النبي صلى الله عليه واله وسلم يا متي يا بر ما حدثا القران غدا 6 اجيكم غدا 10 افول اجيكم صافي ده عائشة شيكي وانا نصف كوا يا ويتو ادي ما النبي صلى الله عليه وسلم في 6 افول ده عائشة با يدي باي كرو كفودو ودي لتابن حديث فاكي كاجي انتي ان عائشة رضي الله عنها daga na عائشة Allah ya kara mata yadda daga na عائشة tana da ilimi kuma yana daga cikin abin da ke sa mace ta yi daraja a gidan mijinta ilimi ilimin da kuma duka ne da na addini da na rayuwa ba ta haka matar da ke islamiya ko ba ke islamiya ba idan ki ayyan ka aka koro su a makaranta wanda za ta zauna ta koya muku amma ta koya muku tabaraka wannan kuma ba ta iya ba ko ba shi ma za a koyi mai jan bango ko san mai jan bango ita ce idan kana neman harba kuna a ce kace yake da komai harba wuya ne ba san shi ba sai dai kace na komai da kyamun ne mai jambon ku to yanzu dole ya wuce jambon ku ayi da ku ya lalace ita jayi da ku ayyan ka ba za ku zama ne jayi dai shi yasa ko a aure ba daidai bane ka auro wannan tana da digiri wannan ko ko primary ba sai ba ba ki kwaliti ayyan ka ba za ku sa ku daidai da ni amma babu ne dole tana da digiri wannan tana da diploma ko tana da digiri tana da NCE an yi mai an dan yi kuka da duniya amma kar ka aure wanda ta haddace alqur'ani wanda ku ba tiya alifun ba ku ba to baka nemi zaman lafiya a cikin ka ba kai kokari ka san daidaita to ita na Aisha ta kowa ilimi duk duniya in dai ke ba kace ba da kuke ba ala ikhlas babu ta bace ta kai na Aisha ilimin addini kuma ya ga cikin suna mai albarka zai yi wahala ga wani gida da babu Aisha gida zai yi wahala in a gidan a yayin ka ba Aisha a babu da kwakwai Aisha suna ne mai albarka Allah ta rike ya sai قال الزهري الامام الزهري yana cewa law jumi'a ilmu Aisha ta ila ilmi jami azwaji da zaka hada ilmin da na Aisha da ilmin mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'i nisa'i kai da ilmin mata duka lakana ilmu Aisha ta afdal to da ilmin da na Aisha ya zarfe ba kowa ta fi kowa ilmi wa qala afa ibn abi rabah malam afa dan abi rabah yana cewa كانت عائشة أفقه الناس نانا عائشة تتي متمدي إذا من فكو أتكي ما دون الدنيا وأعلم الناس كما يتكي متمدي إذا من أتكي ما جاء وأحسن الناس رأيا في العامة إذا كما أتضو أنا جر رأي الأمة تذاك إذا من أوات رأي نانا عائشة يأخذ ما جيني تأخذ شيء وادي جيني أبدا كاري جاء وقال عروة ما له عروة يلا سوى ما رأيت أحدا أعلم بسكين ولا طب ولا شير من عائشة عروة يلا سوى ma ra'aytu ahadan ni a ido na ban taba ganin wani mutum ba shi ma wannan ba a mata ba haka maza yace ido na bai taba ganin wani mutum a alama da cikin wanda yake da cikakken ilimin fikihu wala tibbi da ilimin kiwon lafiya wala shi'ri da ilimin waka min aishata kamar da aisha kun gwada nake muka guda suna kada darajar mutum abu da farko ilimin fikihu ya ga duk kuma abin da kuma mu a yau suka yi fataci da shi musamman sai in za mu kai su ba maka fikihu ai duk wanda kaga baya karatu fito ya samu matsala manzo Allah kuma duk da yana cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqqihu fi din duk wanda Allah yake nufi shi da ilimin addini zai fahimtar da shi ilimin fiqh kuma fiqh nan kala kala ne akwai fiqh mazhab kuma haka yake mata a matsayin ta na kan Najeriya dan West Africa kai kokari ka san mazhabin malikiyya amma kuma ba dole bane duk abin da malikiyya ta faɗa ko da yayi fama ma Qur'ani da hadisi da shi amma dai shi ne mun san shi sannan idan Allah ya sa ka san fiqh akwai masaki ba bayan ka karatu fiqh kawaid halali ishmawi fiya in so famu ne kai har mun san ba to kuma ka san kawaid fiqhiyya akwai matsalolin da a zamanin Annabi babu su amma idan ka karatu fiqh za ka iya gane hukunci yanzu me yake hukunci shan wuri halal ne ko haram haram ne kana da wata aya da aya Allah ya ce wa lazina amanu la tashrabu wuyuyi akwai ta akwai wani hadisi da Annabi ya ce iyyakum wa wuyuyi amma idan kana da fito sai ka kalli wani hadisi da Annabi ya ce to kullu muskirun khamr wa kullu muskirun haram duk abin da ke fama ne giya ne duk abin da ke fama ne haram ne to wuyuyi tana fama ne ko ba ta fama ta haka haram ne wannan shi ne fito ka iya Qur'ani ka iya hadisi to sai kuma fikin sai ya fahimtar da kai wani abu wanda a zamanin Annabi babu akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a wannan zamanin a zamanin Annabi babu to shi yasa ake ce ma mutane su koyi karatun fikihu amma ba idan kai fikihu sai kuma karatun da na fikihu sai saba ma nassin Qur'ani ko hadisi to za a ce yanzu ba gashi mun ce wajibi bane idan kana da mata biyu kai musu adalci ko to sai malaman fikihu suka ce a'a in ka aure ka gidan malam auru ka hada ta da ko mara kan gari wai malam auru da kuwa na talaka amma idan ka aure gidan yalla sai to dole ka kai mama ta jiya sai kai mata kaza wannan gishiya haji kai amma ba dai ba wajibi ne dukkanin matanka ka daidaita su gurbadan abin da za ka yi sutura abinci karatun kaya karkace to tunda ita wannan baban da bai kudi ne ƴaƴan da aka yi su makaranta ne fada wannan kuma tunda uban da kala kale akwai ƴaƴan da ainihin yalli wannan ba daidai ba ko da malamin kudu suka ga wannan ba za mu yi ba sai mu ce malamin kudu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku ladan kokarinku amma ya zama hadisin Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko tibbi magani na Aisha ta san kiwon lafiya aka ce na Aisha wai aka kika san magunguna tace ni da manzo Allah zai yi baki an kauye sai in ji sunce ta gargaje yana maganin kaza da an fada sai in rubuta zuma kana magani sai in je rubuta duk abin da aka fada na Aisha in je ni sai ta rubuta da haka da ciwo ya kama kai sai na Aisha za ta baka magani wallahi anan masallacin jinda tun muna koyon masallaci wani dattin da cikin dattawan masallacin da yaro Allah ya dafa da zan faɗi sunan shi dewa ta zai a nan matar shi tana so ta cuta ne ta ce ba ta biya kuɗi ba ta da lafiya ya ce zai ke dawo da ta je ta dawo sai ta ɗauko takarda ta ce ga shi an rubuta takardar magani ya sai mata a ƙofar gidan fulanin ne na shi ne gidan sulari ne ina zuwa sai ce kai yaro zo nan ina zuwa sai ce ba mu takardar magani nan nawa ne kudin magani ina zuwa sai ce ba ko dai ba takardar magani bane ko zan takardar me ka baki rasito ne ku rasito na rewu ka baki a sunan takardar magani
to shi ma bai karatu to ka gane ita ma jahilci da tana da ilimi ko za ta yi tutar za ta ba ta ga darasin rafi da radio sai ta nemo wani takardar hasu ko da tsoho ne sai ta bayar to ilimin mace yana da tasiri a wajen wajen da kewa yanzu yanzu wannan idan ya gane takardar radio ne yanzu ba ta rai gidan na farko za a tutar na biyu kuma ne an raina mai hankali akwai raina hankali to idan mace tana da ilimi to yana taimaka wajen zamantakewa idan yaro bai da lafiya ta san paracetamol wannan paracetamol ne wannan kuma biya biya wata jahila ba ta bambance da tsakanin paracetamol wala da biya biya ba ta bambance ba ta kai shi a kwalba ba sai ta yi ci duk da gani yaro sai da yaro ya to na Aisha ta san ilimin ainihin tsibbi a nan nake son kara mana wani ilimi Bahaushe yana ce ma malaman zaure ɗan ƙungu haka ne me asalin kalmar ƙungu ɗibbu ne ai asalin ɗan ƙungu magani ke bayarwa to Bahaushe akwai lalata kalmar ahabari zai ce ahalari amma ahabari ɗibbu zai ce ƙungu kaga akwai ne kusanci asalin masu maganin gargajiya ne ake ce musu ɗan ƙungu to daga baya sai abin ya lalace sai kuma malamai idan suka lalace ba su da sana'a ba su noma ba su kiwo sai su koma suna ba da magani sai a rinka ce musu ɗan ƙungu amma asalin kalmar ɗan ƙungu ne daga afadi an gane likita ko mai ba da magani to na Aisha ta san magunguna wala shirin kuma ta iya waka domin ita waka tana sa mutum ya samu fasaha in kana so ka tada fasaha a waka ka saurari waƙoƙin Aliyu na Bajir ko kuma waƙoƙin Sa'adu Gungun ko kuma waƙoƙin Abubakar Lalan Zaria ko kuma nan kuka kan sama cikin mawaƙa wasu ne to idan mutum ya iya waka za a ga yana da fasaha da shi larabawa da ke abin da ya fi fi da su a kawo a tsakanin al'ummomi akwai fasaha larabawa akwai waka na haka na Aisha tun ta iya wannan dake duka Allah ya kare ya gare ta gaba ta gaba mala yace tajwidun nabiyyi biha radiyallahu anha labarin auren annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Aisha ta zawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi makkata ba'da wafati khadijata manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya auruna na khadija da Aisha a garin makka بعد وفاة خديجة ما يلنا على خديجة تارسو مظالة صلى الله عليه وآله وسلم يا علوة نانا عائشة ما ليتي أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت جد عمرة يا عبد الرحمن جاشر سمعت عائشة تقول ناجنا عائشة تنا سوى تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال سنة عشر من النبوة قبل هجرتي لثلاث سنين Nana Aisha take manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure ni a wannan Shawwal sanata ashri shekara ta 10 minan nubuwati bayan an yi amma annabi annabta da haka manzala sallallahu alaihi wa sallam bayan ya zama annabi shekara 10 ya auruwa Nana Aisha kamar da hijira ki gabanin a hijira ki salatu ne da shekara 10 da haka shekara nawa annabi ya amsa kamar hijira shau so shekara 10 annabi ya aure na Aisha gabanin ya hijira da shekara 10 wa ana ibnatu bintu sinin ni ina da shekara 6 shekara nawa ka aure da ita 6 ashe ya aure ka aure da ita tana shekara 6 ku ji me nake ban ce sunna ba me nake ya halatta ya halatta annabi ya aure da Aisha tana shekara 6 yan shekara shi ne wata ku cikin firamari ne ke firamari 1 yes firamari 1 ko su amma dai firamari 1 ga yaro za ka iya auren mace ta kan shekara shi ya amma mu ci gaba da karatu wa hajaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wasallam yayi kira bayan ya aure da Aisha fa fadimal madinata manzala ya fito garin Madina yawm ithnain ithnain ranan hijrin inna kayi 10 lailatan ranan 12 khalat min shahr rabiul awwal bayan wanda suka shuke na rabiul awwal ma'ana ranan 12 ga wannan rabiul awwal manzala sallallahu alaihi wasallam yayi kira daga Makka zuwa Madina kuma a ranar 12 ga wannan rabiul awwal ya rasu amma an haife shi ranar 12 ga wannan rabiul awwal ne tabbata ka je ka karanta umma har ku kuwa da ke jari manzon Allah su ainihin irin su albiyaya wani haya irin su al-qabatat manya-manyan su sabai babu tabbaci da mai ranar haihuwar hajjari me yasa ya zama babu tabbaci lokacin da aka yafa annabi a sun zai zama hajjari ba sun zai zama hajjari ba da sun zai zama hajjari kila a maida hankali a san ranar da kwanan wata amma ya ji rashi an sani mutuwar shi ma an sani da haka babu tabbas a kan wai 12 ga watan Rabiul Awwal aka yafa annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai tabbas a shekarar da aka yafa amma kwanan wata babu tabbas idan na ce babu tabbas ban ce haihuwar shi 12 ga wata ƙarya ba amma babu tabbas kuma wannan ita ce maganar manya-manyan mata don haka manzala kuma da yasa da ya yi hijira zuwa Madina wa a'rada bi fi Shawwal nana Aisha tace manzala kuma da yasa ya hankwance da ni ma'ana ya tare da ni fi Shawwal a wajen Shawwal على رأس الزمانية أشهر من المحاجر وتبايا وتعتقر بين يجرى وكنت يوم لقلبي ألوك كنت أنني صلى الله عليه وآله وسلم يتاري لدي ني ابنة كيف ابنين إلى الشكرة ترى إلى الشكرة ترى معنى أنا إيه جدرة يولد أتقر أنني يتاري لدي to ana ya halatta mutum ya aurar da yarsa tana da shekara 6 ko 7 ya halatta ya kare da ita tana shekara 9 ko 7 halatta kuma a cike ya ba da ya kare da mata shi na dai ta shekara 9 yanzu fito da yayi yanzu ya za a yi fito yanzu ka kalla annabi ya hauri Aisha shekara da ya tare ita shekara da to yanzu idan wani ya hauri ita shekara da ya tare ita ya hauri ta kuri a da sama
ya danganta da yanayi nau'i har ko gari da nau'i yanayi yaya girman yarin da shi
gari ba su ci ba gari ya danganta da shi yace ya danganta da yayi da aka aura kallan gari da da gari a ji yawa shin yayin da in aka tare da shi shekara tara za ta iya dure ma abin da ake nufi da tarewa da mace kun ga wannan ma yanzu ƴar kalaka da ƴar mai kuɗi ba da bambanci ba ka hada yarinya da garin Allah yake wayewa ta karya da kwai da shayi mai kauri da dankalin turawa da yarinya take karyawa da kwai ba za ta daidai ba yarinyar da take kwana a gefe da bargo sai garin Allah ya waye ta an yi ruwan sama ce shi aka yi ruwan sama da wadda da hadari ya tashi za ta ji kwanan jiyarsu na kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
to dan haka kada wani ya bugun gaba ya ce ai annabi ma ya haure ya shekara 6 ni ma na haure shekara 6 kunna sai mu ce a'a kai bid'a sai dai ai bid'a sai a ce a'a yan balarabe ya shekara 9 ta bambanta da yan bahaushe ya shekara 9 yan bahaushe talaka ya shekara 9 ta bambanta da yan bahaushe mai kudi ya shekara na 9 a hausawar ma yanzu a hausawar yarinyar da take cin daji ta bambanta da wacce ba ta cin daji akwai kwanciyar hankali shi kan shi kwanciyar hankali yanzu nan zan so aka samu wata yarinya bata san ubangiji ba, wata kowa take kuma wallahi tana da Allah, ina wata kowa ta rasu, yanzu wannan yarinya cike take da damuwa, ita tana nan baina yan zina da yan wato tana da uba bata sani ba. To yanzu irin wannan yarinyar kwanciyar hankalinta yana daidai da yadda ta san ubanta dinkin sallah a biya mata kuɗin makaranta a kai ta kaza a sata, suna da bambanci. To wannan shi ake ce mafi kyau da yawa-yawan matasa a yau mutum zai karanta gunjanin hadisi tabbata ka yi sai ce zai tsabbaka shi a kan kowace matsala, a'a sai ka je ka nemi malamin fiqhu, su kuma malamin fiqhu sai su kalli hadisin ya inganta ne, to ya inganta wannan ya ce shekarar ta tare za ta tarewa shi ba za ta iya jurewa, ko kuma wanda za ta kai shekara 18 ba ta balaga 18 kawai da wahala. Akwai ba mutumin da mahaifiyarsa ta tsofa tukuku ta daina harewa shekara da shekaru, sai Allah ya rufa mishi asiri ya ba mu yan kuɗi sai ya biya mata umara, sai take tafi umara, idan kika je sai ki dan zauna a Makka ki dan nemi kuɗi ki aikin hajji ki dan gina yan sana'an nan da mata suke ki kan tare wani abu ki dawo kina turo mana nan, aka biya mata ta tafi Makka, bayan an kai ta Makka ta samu sauki mai kyau ta kwana a yi garin Allah ya waye ta sha laba zuma madara kaji lafiya lau cikin teba da kyau, wannan sai jini ya zo mata hankalin ta tashi rabanta da al'ada shekara 10 ita kuma bata kwanta da kowa ba, haka kawai sai ta jini ya zo mata ha ta kama kuma aka tafi asibiti, likita ya auna ta ya ga ta fi ta me ya faru, ta ce jini na ne yake jome na ne al'ada ne, ta ce jinin al'ada da bola da al'ada shekara 13, likita ya duba ya ce garau ashe me zai da al'ada kuka kubewa da dawa da ta kofar da ita, amma tana samun rayuwa ce kiliya, Allah ya ji ka alhaji dalla manufashi ya ce kiliya eh bai ta koma garau, to talauci yana mai da kai ko baka ji abin da mai waka yake cewa ba, wai talauci mutum ne baki mai gizon da doro da tozo da annakiya, shi ne ya ba mutum gizaffen kwari wallahi, ka zama da sai ma cin kenan agajin nan Allah ya samu kuɗi ka ga wannan bikin jemu wallahi zai koma farin da zai koma bai Allah kar ka ɗauka shekaru ne, akwai shekaru amma akwai yanayi ema idan ka samu kuɗi sai ka tsufa baka tsufa ba, amma idan ba ka da kuɗi sai ku jira da babanka sai ana ce maka kai ne wan babanka saboda bala'i, to da haka farka ce waya halal ne a yarinya a shekara ta halal ne tarewa ma halal ne, amma sai a duba ga za ta iya jurewa jikinta girmanta wannan shi ake ce mafi kyau Allah ya dace da mu. Ya kuma Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aurina na Aisha tana da shekara 6 kuma ya tare ita tana da shekara ainihin 9 wa fatuha radiyallahu anha rasuwanta, wannan ita ce kuma siffar rayuwa, in dai za a rayu to ko za a rayu eh a tajiri ne, yawa ka wani kwanci mako ita kuwa cikin larabawa sai ina abu bakar da kuɗi ne, to da haka kaga ko a nan za ta iya fahimtar ma ko a cikin larabawa to ta fito gidan babban gida, abinda take yi da irin kolar da ta samu na musamman an gaji ko za ta yi za a kai garuruwa ko kuma gida da take aure da ƴaƴan suna ƙanana, wannan halin ne ba haramu ba ne, to amma sai sun ta zuwa ta ga irin abinda ƴaƴan wannan gidan suke ci ya kada ci, amma kuma na zane ba gudu ba a daidai lokacin da ake cewa ƙananan yara ƴaƴan talakawa kuma kana aure da su ba su ba wasu kuma wanda ke ganin sai ba su yi zama ana samu sai ta yi ta ta ga mutum ko bai kuma ta lalace, to ka Allah ya sani to ka ga da sai suna lura sai a ga yaya wanda ya ce in an barta za ta lalace to aure da ita, amma idan aka bar wannan yarinya ba za ta lalace ba, to mu a yanzu gaskiya ba ma cewa da aure da yara kanana muna cin yaran nan akwai kanta na farko dai su goge a rayuwa su samu me experience na biyu kuma su ilimi boko ilimin addini ko da yarinya da za ka ta da kai aure ta samu ciki shikenan sai laurayi kuma sai ka ilimin ta ya lalace ba wai kuma muna da awar hakkiya yara su zama gan sama gan sama ba a qaddidu wa qaddidu in an jiba abusa Allah ya yi wafatu radiyallahu anha labarin rasuwar nana Aisha Allah ya kare ta daga gareta to wuri fiyan Aisha ta bintu Abi Bakr ibn Siddiq radiyallahu anha laylata 17 min Ramadan sanat 57 nana Aisha radiyallahu anha ta rasu a daren 17 na Ramadan sanat 57 shekara ta 57 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وصلى عليها ابو هريره واللي يمت صلى شيء صحابي ابو هريره جماعه لوقتي بكوا يا مت ابو بكر يا مت عمر يا مت عثمان يا مت علي يا رسول ودان من يمن ين صحابه دكتور بابن صحابي او من لوقتي شيء ني والي ابو هريره هو شيء ني بابن بعدي بعد الوجه يمت صلى بيان ان شفعي ده وجه معناه بيان ان صلى الشيء شيء ني بعد الوجه bayan sallar isha wa duk ina tubil baqiya an binne da Aisha a makabartar baqiya baqiya wata makabarta ce tana da daraja a duniya kamar mu yanzu a nan Zaria muna da makabarta da muke kimanta ta wata makabarta da mu ban da makabarta ce ne ta kasancewar kwanin da sunna da ake a makabarta da kuma manyan manyan dattawa da arziki wanda suke da addini ai da dukiyar su da ilimin su duk abu da kake tsaro da shi a yau ko wani bawan Allah yana a kunci a makabartar ta to ita kuma makabartar Bakiya ita ce mafi alkhairin makabartu idan Allah ya hafi ta zuwa Madina makallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kana habu da makabartar wato habu da makallacin idan ka shiga makallacin Annabi to habu da makallacin Annabi makabartar Bakiya ne da akwai tazara tsakanin makallacin Annabi da Bakiya kwatan kwatan kace da ganin zuwa ga gari a zamanin Annabi ke kuma Bakiya kafa ta rami to amma yau da gobe yanzu katangar ta mamaya katangar makabartar Annabi ita ce Bakiya a wani bangare kenan ba ko ina ba ina fata an gane to da haka makabartar Bakiya tana kusa da makallacin Annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a cikin wannan makabarta akwai mutum 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ita ce mafi alkhairin makabartu duk wata makabarta take ban kasa babu wata makabarta da ta kai makabartar Bakiya sabban Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sahabi 10,000 ke cikin makabartar kuma a cikin mutanen mu da yawa akwai wadanda Allah madaukin sarki ya musu arzikin sun mutu a Madina an binne su a wannan makabarta mai albarka cikin manya-manyan Najeriya akwai Mahmudu Waziri Mahmudu Waziri a baki aka binne shi Allah ya gafarta musu to da haka nana Aisha radiyallahu ta'ala anha an binne ta a ainihin makabartar Bakiya wa hiya bintu 66 sana a lokacin da nana Aisha ta rasu tana da ainihin shekara 66 bayan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine takaitaccen tarihi da na Aisha Allah ya kare ta a gare ta kuma anan ya kamata ku dakata saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah ku ci sarki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dada abinda muke kuskure Allah ku ci sarki ya zafarta mana subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh